sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo muke farin ciki kasancewa da ku yau Alhamis 12 ga watan Nuwambar shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Mahmud ba mu kanin labarai.
Rotani daga Ghana na cewa tsohon shugaban kasar Jerry John Rawlings ya rasu a yau Alhamis bayan da ya fama da yar gajeruwar rashin lafiya. Zababban shugaban Amurka Joe Biden ya nada da dadan mai bashi shawara Ron Klain a matsayin shugaban ma'aikatan fadar White House. Wasu masu kare tsarin demokradiyya su 15 a majalisar dokokin yankin Hong Kong sun ajiye aikin su.
To kanan labaran duniyar kenan. A jamhuriyar Niger, wata sabuwar muhawara ta barke a game da makomar takarar jagorar yan adawar kasar, wato Hamma Amadu, bayan da shugaban kotun daukaka kara a birnin Yamai yayi watsi da wata bukatar da lauyoyinsa suka shigar da nufin nuna adawa da hukuncin da aka yanke masa a shekarar 2017. To a Najeriya kuwa, bayan da guda daga cikin mashahuran kamfanonin duniya da ke sarrafawa tare da sayar da magunguna, wato Pfizer, ya sanar da cewa ya cimma fiye da kashi 90 cikin 100 na rigakafin cutar coronavirus, inda masana kiwon lafiya na ci gaba da fashin baki akan wannan ikirari na kamfanin na Pfizer. Aisha Tusula kuma na nan tafa da shirin lafiya uwar jiki. Sannan za mu kawo muku kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email. Amma dai duk kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Rotani daga Ghana na cewa tsohon shugaban kasar Jerry John Rawlings ya rasu a yau Alhamis bayan da ya fama da yar gajeruwar rashin lafiya. Rawlings ya rasu yana da shekara 73 a asibitin horaswa na Kolebu dake birnin Accra. Marigayin ya mulki kasar ta Ghana daga shekarar 1981 zuwa 2001. Idan aka biyo mu a shirye-shiryenmu na gaba za a ji ƙarin bayani. Zababban shugaban Amurka Joe Biden ya nada da dadan mai bashi shawara Ron Klain a matsayin shugaban ma'aikatan fadar White House. A zamanin mulkin Barack Obama, Klain shine shugaban ma'aikatan Biden a lokacin yana mukamin mataimakin shugaban kasa. Shine kuma jami'in da Obama ya nada a matsayin wanda ya jagoranci yaki da annobar Ebola a lokacin da ta barke a shekarar 2014. Klain ya kwatanta wannan nadi da aka masa a matsayin babbar karramawa a rayuwarsa. Biden ya ci gaba da haduwa da masu ba shi shawara kan harkokin karbar mulki, waɗanda suka hada da ƙwararru dake da ilimi kan batutuwan da zai iya fuskanta a gwamnatinsa, yayin da yake shirin karbar ragaman mulki idan aka rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairun baɗi. A ranar Talata, Biden ya ce zai nada mutane a wasu muhimman mukamai kafin zuwan bikin cika ciki da za a yi a ranar 26 ga watan Nuwamba. Shi dai shugaba Donald Trump bai amince ya sha kai a zaben da aka yi a makon da ya gabata ba, ya kuma shigar da ƙararraki da dama inda yake kalubalantar sakamakon zaben jihohin da aka kusa yin kankan. Amurka ta ƙara samun wani sabon adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a ranar Laraba. Alƙaluman da aka tattara ƙarƙashin shirin nan na COVID Tracking Project mai bin diddigin cutar sun nuna cewa an samu sabbin mutum sama da 144 da cutar ta harba, wanda ya haura 136 da aka gani a ranar Talata. Alƙaluman har ila yau sun nuna mutum 65,368 aka kwantar a asibiti, adadin da shi ma ya ɗara 61,964 da aka gani a ranar Talata. Sannan a ranar Laraba mutum 1,421 ne suka mutu, abinda ya ɗara adadin da ake gani na mutuwar mutum 1,000 a kowane mako. Waɗannan sabbin alƙaluma sun ƙara nutsar da Amurka a matsayinta na ƙasar da ta fi kowace yawan waɗanda aka tabbatar sun harbu da cutar, inda adadin ya haura mutum 10,104 tun bayan ɓarkewar cutar, yayin da mutum sama da 241 suka mutu a cewar Jami'ar Johns Hopkins. Masu kare tsarin demokradiyya a majalisar dokokin yankin Hong Kong sun yi ƙememe sun aiwatar da aniyarsu ta yin murabus daga mukamansu saboda an kori 4 daga cikin abokanan aikinsu. A ranar Laraba, 'yan majalisar dokoki 15 suka sha alwashin ajiye aikin nasu sau'i bayan da gwamnati ta soke mukaman wasu abokanan aikinsu 4 waɗanda suka hada da Alvin Yon, Dennis Cook, Cook Kaki da kuma Kenneth Leon. Sallamar ƴan majalisar na zuwa ne sawa'i bayan da wani kwamitin majalisar dokokin China ya yanke hukuncin cewa gwamnatin Hong Kong za ta iya korar duk wani ɗan majalisa da aka yi imanin cewa barazana ne ga tsaron ƙasa ba tare da an gurfanar da shi a gaban kuliya ba. Amurka da sauran ƙasashen yammacin duniya sun yi Allah wade da wannan mataki na korar ƴan majalisar dokokin su hudu.
Madalla a gaida Mahmud Lalo wanda nan ba da jimawa ba zai sake dawowa domin kawo mana ƙarashin labaran duniya. Yanzu bari mu fara da Jamhuriyar Niger. Wata sabuwar muhawara ta barki a game da makomar takarar jagoran ƴan adawar ƙasar Hamma Amadu bayan da shugaban kotun ɗaukaka ƙara ta birnin Yamai yayi watsi da wata buƙatar da lawyoyinsa suka shigar da nufin nuna adawa da hukuncin da aka yanke masa a shekarar 2017 a bisa zarginsa da hannu a barakalar nanta safarar jirare. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Rashin gamsuwa da yadda aka yanke masa hukuncin zaman kurkuku na tsawon shekara guda a yayin shari'ar da ta gudana a wani lokacin da yake hijira a ƙetare yasa jagoran ƴan adawa Hamma Amadu ta hanyar lauyoyinsa aikewa kotun ɗaukar ƙara wasiƙa wacce a cikinta ya nuna adawa da wannan mataki saboda a cewarsa abu ne da ya saba wa ƙa'idodin shari'a. A amsar da ya bayar game da wannan bukata, shugaban kotun Gayakwai Abdulrahman ya ce bakin alkalami ya riga ya bushe game da wannan shari'a ta badakalar jarirai. Sai dai a taron manema labaran da ya kira wani lauyan ɗan takarar jam'iyyar ta Model Lumana Meter Dauda Samna na cewa da kotu suke ja ba da shugaban kotu ba.
Babu wata hujja da ni zane kai magana gidan alkali wurin abun kuta ta bani amsa. President kin kutu ne zai bani amsa ba ta yiwa wajen kutu na kai muka yi kara don muna jiran kutu ta kire mu kai mun shari'a wada doka ta ce kun babu wanda isa ya ujobi ya kin ha maganar nan ba ta kutu sai rada kutu ta yi takarda take maganar mu gaskiya ke ko ba gaskiya ke ba ran nan maganar ba ta wajen kutu fiske a takaice ita opposition a wa an yi ma shari'a ne kake ba ka yarda ita ba ka mido shari'a wannan kuma kana da hujja paske an yi condition kin da aka yi ma shari'a akan opposition kin.
Wannan sabuwar dambarwa ta taso ne a wani lokacin da ake jiran jin matsayin kotun tsarin mulkin kasa a game da aikin tantance takardun mutanen da ke sha'awar shiga zaben shugaban kasa na watan Disamba da ke tafe kuma ana ganin hukuncin da aka yanke wa Hamma Amadu a watan Oktoban 2017 wani abu ne da ka iya gogawa takardunsa bakin fenti watakila ma ya shafi matsayinsa na dan takara. Saboda haka lawyer Meter Dauda Samna ke kiran kotu ta yi wa jagora na ƴan adawa adalci.
Babu hujja a jodi a ranar yau a ce Hamma Amadu bai takara nan saboda shari'a. Bisa shari'an nan da aka yi yake bai yarda da ita muna bisa tunda kowa san bai a kasar da aka yi ta muna jiran da kotu karin mulki yanda faci ba zai ta yi da kowa ƴan ƙasa ba su mance ba su tsaya su ga gaskiya.
A shekarar 2014 ne hukumomin Niger suka kaddamar da bincike bayan da wata jarida ta ruwaito labarin da ke cewa wasu manyan attajirai da 'yan siyasa da jami'an gwamnatin jamhuriyar Niger na da hannu a wata badakalar safarar jarirai cikinsu har da kakakin majalisar dokokin ƙasa na wancan lokaci Hamma Amadu. Zargin da ya ce ba shi da tushe ballantana makama asali ma makarkashiyar siyasa ce da aka kitsa ta kanas da nufin goga masa kashin kaji yayin da gwamnatin ta Niger ke cewa babu hannunta a wannan batu da take alakantawa da mashara'anta. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mummuni Barma, yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
Wakilai a ƙasar Libya sun amince a gudanar da zaben ƴan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa cikin wata 18 masu zuwa. Wanda hakan wani mataki ne na kokarin kawo ƙarshen tashin hankula da rudani da ƙasar ta kwashe shekara 10 tana fuskanta. Muƙaddashi da wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan rikicin ƙasar na Libya Stephanie Williams ta ayyana wannan mataki a matsayin wani babban ci gaba. A dai wannan makon Majalisar Ɗinkin Duniya ta haɗo kan wakilai 75 daga ƙasar ta Libya. Aka fara wata tattaunawa sulhu a ƙasar Tunisia. Wakilan har ila yau suna kokarin samar da wani tsari ne kan yadda za a kafa gwamnatin wucin gadi domin a shirya yadda za a yi zaben. Ƙasar ta Libya ta shiga rudanin siyasa ne tun daga shekarar 2011 a lokacin da aka kifar da gwamnatin Muammar Gaddafi, lamarin da ya haifar da gwamnatoci biyu da ke ta kokarin rike madafun iko. inda aka samu wacce kasashen duniya suka amince da ita, wato Government of National Accord mai headquarter a Tripoli, da kuma Libyan National Army mai hadaka da shugaban dakarun gabashin kasar Khalifa Haftar. Shugaban AFRICOS Alassane Ouattara da abokin hamayyarsa Henry Konan Bedi sun ce za su ci gaba da tattaunawa kan yadda za a maido da zaman lafiya bayan zaben shugaban kasar da aka yi a ranar 31 ga watan Oktoba, wanda ya haifar da tarzoma da ta yi sanadin mutuwar mutane da dama. Ouattara ya kwatanta zaman farko da suka yi a ranar Laraba da tsohon shugaban kasa kuma Madugu Yan Adawa Bedi a matsayin wani abu da ya yi faruwa kan rikicin kasar, wanda kuma zai bude hanyar amintaka a tsakaninsu. Bedi ya ce za su ci gaba da kiran juna cikin kwanaki da makonni masu zuwa domin a maido da kasar kamar yadda take a da. Sai dai bayan kammala wannan zama da aka yi a Abidjan, babban birnin kasar ta Ivory Coast, bangarorin biyu da ke adawa da juna ba su bayyana cewa an cimma wata matsaya ba domin ci gaba da aiki tare.
Madalla, to a Najeriya kuwa, bayan da guda daga cikin mashahuran kamfanonin duniya da ke sarrafawa tare da sayar da magunguna, wato Pfizer, ya sanar da cewa ya cimma fiye da kashi 90 cikin 100 na rigakafin cutar coronavirus. Masana kiwon lafiya kuwa na ci gaba da fashin baki akan wannan ikirari na kamfanin na Pfizer. Daga Kano ga Muhammad Ibrahim Kwari dauke da rahoton.
Yanzu haka dai masu ilimin kimiyyar kiwon lafiyar bil'adama na maraba da wannan gagarumin ci gaba a fagen yaki da cutar corona, amma sun ce akwai sauran rina a kaba, kamar yadda Professor Isa Sadiq Abubakar, Daraktan Cibiyar Bincike akan Cutuka Masu Saurin Yaduwa a Tsakanin Al'umma ta Jami'ar Bayar Kano, ke fadi.
Shi magani ko rigakafi, idan ka gano shi ko ka kirkiro shi, yana daukan mataki daban-daban na gwaje-gwaje. Shi yasa ba karamin nasara ne aka samu ba fitowar wannan rigakafin tasu. To amma inda giza yake saka shine cewa sun dan yi kaman riga malam masallaci wajen bayyana duniya wannan nasarar, domin akwai sauran abubuwa da ba a gama tantancewa ba. Na farko dai, waɗannan irin mutanen da suka samu kariyar nan ba a gani ba a tsakanin waɗanda wato cuta take da tsanani wacce har ma za ta iya jawo kisa. To ba a tabbatar kenan wannan rigakafin zai iya hana cutar mai tsanani ba, ko kuma wacce za ta iya kawo kisa. Haka kuma ba a tabbatar ba cewa irin waɗanda suke kamuwa da cutar, wanda amma sai an yi gwaji ne za a gani ko sun kamu ko ba su kamu ba, amma su ba sa nuna alamun cutar a jikinsu. To irin waɗannan ma ba a tabbatar ko wannan allurar rigakafi za ta yi tasiri a jikinsu ba. Haka nan kuma ba a tabbatar yanzu wannan rigakafi za ta ba da kariya na watanni ne, ko na 'yan makonni, ko kuma na shekaru, ko kuma na dindindin ba. Haka zalika, illa da za a iya samu daga cikin magani ko rigakafi, wannan ma ba a gama tantancewa ba. To duk waɗannan dole sai mun jira.
Haka zalika, Professor Isa ya yi bayani akan waɗanda alhakin tabbatar da sahihancin maganin rigakafin ya rataya a wuyansu.
Duniyar kimiyya dole ne ta amince, sannan a yi bibiya a kai a ga cewa an samu nasara, sannan za a amince.
Ikirarin nasarar da kamfanin na Pfizer ke yi wajen gano allurar rigakafin cutar coronar na zuwa ne a daidai lokacin da cutar ta yi wa wasu kasashen Turai kome. Amma Dr. Tijjani Hussaini, da ke zaman coordinator kwamitin yaki da cutar corona a jihar Kano, ya ce kwamitin su na bin sawun wasu daga cikin kasashen duniya da ke daukar matakan kare afkuwar koman cutar.
Matakan da muke dauka shine mun yi abin da ake kira intensifying surveillance, wato mun bibiya da duba ganin cewar mutane suna dauke da wannan cuta ko ba su da wannan cuta a manyan asibitoci na jihar Kano da kuma kananan asibitoci. Kuma har aikin ma yayi nisa, za mu samar da mutanen da za su dinga duk wanda ya zo da alama wacce take kama da cutar corona, za a ware shi, za a fadakar da shi, kuma za a yi masa gwaji take. Kasan an sami abin da ake kira RDT, wato abin gwajin nan take. So nan za a yi gwaji nan take a tabbatar cewa ba ita bace ita ce, idan ita ce a yi mutum abin da ya dace a yi masa.
Dr. Tijjani Hussaini kenan, coordinator kwamitin yaki da cutar corona a jihar Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwali. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuwa za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kan ga Aisha Tsule da shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullun ni ce Aisha Tsule dauke da shirin.
Amin. Amin summa amin ya Allah. Amin. Amin summa amin ya Allah. Kubura kulluwan ku ku jama'a ga wata sanarwa.
A cikin shirin namu na wannan makon za ku ji matsalar da ka iya samun jariri da zai kai ga rasa ji. Wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir ta tattauna da Dr. Muhammad Garzali Hashim, shugaban tsangayar koyo da koyarwa na bangaren kunni na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Ga doctor.
Wato gaskiya abubuwa suna da dama irin wannan wadda jariri zai samu wadda iyaye ba lalle ne su dauke shi cewa zai zame musu wani abu ba, amma daga baya zai iya zame musu sufa. Misali akwai cututtuka wadda da uwar suka shafa ma tun ma yana ciki kenan, abubuwa ne kamar cututtuka misali ciwon suga
tun yaro na
tun ma jariri na ciki. Ciwon suga misali nake baki guda daya kenan. Akwai kuma wasu magunguna za ta iya sha wadda duk lokacin da ake gina kunnan za su iya taba shi. So misali kamar yanzu wanda zai sha wani lokacin shi sai ake hana su shan chloroquine. A yanzu in kika lura da ana amfani da shi wajen antenatal care, amma yanzu an daina saboda sukan taba lokacin da kunne yake girma. Akwai magunguna da dama wadda kusan yawancin likitoci sun san suna taba halittar su. To in kika dau wannan kin ga tun daga ciki kenan, wata cutar kuma wata uwar za ta iya yi amma zai zo ya tsallaka ya taba yar. Akwai cuta da muke kira rubella da likitanci kenan ko German measles, ta yi kama da kanda ta mu amma manya ne suke yi. So tana iya tsallakawa
ba chicken pox ba.
Ita wannan rubella sunanta, dukansu dai dangi ne na wannan abin da ake kira virus. Yawwa, to za ta iya tsallakawa ta taba jin yaro. So idan kuma kika zo lokacin ma da ake lebo wajen haihuwar yaro, abu zai iya samunsa. Zai iya samunsa misali idan ya dade da numfashi, ba akwai abin da muke kira severe bus asphyxia saboda rashin shashe iska a jininsa. So tana iya taba kwakwalwar shi, to kuma har da sashen ji. So yana iya fitowa a haka saboda akwai wanda ma suka sha wuya suke samun abin da muke kira cerebral palsy. Za ki ga yaro ba zai iya zama ba, ba zai iya komai ba, jikin sa ya shiga. Yawwa, lakan ta taba ma ta kwakwalwa. Saboda haka sai ki ga hajjin ma ba zai iya samu ba. Da ke gaba sa iya rarrafe da wuri, ba sa iya zama da wasu a cikin.
Idan aka samu
wannan an haife ne.
Kantar numfashin ka, idan aka samu wannan aka haife yaron, ana iya magance matsalar?
Yawanci idan dama an yi suka zo ba sa kuka da wuri, wanda suke sassan kananan yara an dauke shi tun suna kananu suke ba su magunguna. Akwai sashin su gura na neurological neonatal neurology su suke ganin su har zuwa girman su dai. Su samu wa pediatric neurologist, za ki ga ane musu gashi, ane musu waye, wanda suka samu irin wannan za ki ga sun daɗe har girma ma za su kai suna fama da larurar. Za ki ga ko yaro zai taka ko zai tafi ba zai zama kamar sauran yara yan uwansa ba.
Ba za a iya magance shi ba kwata-kwata?
Gaskiya yawanci by definition ma an da zan muke da turanci sai mu ce it's a permanent non-progressive brain, hypoxic brain injury. Da kin ga abu ne da yake tabbas ba zai ci gaba ba, amma iya labu din da zai tsaya kenan. Wadda ya taɓa kwakwalwar kuma ba saboda rashin iska ne. Yawa, ya tauye masa wasu abubuwa da kwakwalwa take sarrafa sassa na jiki. So akwai kuma wannan abun da kowa ya sani, jaundice da take kama kananan yara, neonatal jaundice. Ita ma tana taɓa musu ji. Yaro zaga ya ji jaundice ya warke, amma shi kenan later on zaki ga baya ji sosai. Ga wanda suke kenan wajen wata daya. Sannan daga baya akwai cututtuka ma wadda kwayan cututtuka ne kamar kyanda, kamar hangun yawa sankarau duk wanda ya kama yaro yake zai iya taba jin sa saboda haka sai kiga akwai kuma wanda dama a ginin ne ginin halitta haka yake kowanne wata akwai abin da ake ginawa zaki iya ganin cewa a wani lokacin abin ba a yi shi daidai ba kamar masu cindo nake miki misali cindo karin yatsa shida to kin ga su ma sassan halitta na can ciki din ma sukan iya samun kari ko rage su sai haifi yaro da shi ma ba za a gane ba saboda haka kin ga duk lokacin da uwa ta bari a daki tana da karamin yaro ta gare farka ba ya kamata ta san cewa miwa baya ji su tunda akwai wanda za a iya kawo su kiga an yi musu wani abin da kuma zai taimaka musu ko da ba su ji ba kuma harkar ilimi ma kiga an rayye su ba za su zama dai abin da muke kira in isolation ba kamar sun rabu da sauran duniya so shine so za mu iya kallon su ta haka so in kika lura za ki ga cewa akwai kwayoyin cututtuka akwai magunguna da kuma wasu cututtukan na wadda uwa suka shafa duk za su iya taɓa ji.
Na yi ƙura ya ban likitocin duniya waɗanda ba su da reko sabira irin waɗanda ba rani ko damuna ban ɗauke da yanayi ba guda ɗaya irin waɗanda sanyi ko ko bazara ba su hana musu aikin duniya irin waɗanda sun kasa ɗaukanta da rayuwarsu babu batun ma lafiya irin waɗanda sun ka tafi gardin da lokutan su don ceta mara lafiya iya irin su ne ne ka gaisarwa a bacci kan da na yi wa taken lafiya
wannan bangaren ji kenan saboda shi kunne aikin su guda biyu ne akwai harka ta balance tsayuwa daidaituwa an ka tsaya ba za ka yi jiri ba ba wani abu so akwai cututtuka wadda
kunne yana sa jiri idan bai daidaitu ba
kunne ai shi dama aikin su biyu ne da jiri ai balance ya sa kaka daidaito a tsayuwar da kake kwarai kuwa da kuma jin magana aiki biyu Allah ya kirkire shi ma so wannan sassan sun fita ba bangaren ji akwai kuma su cututtukan wadda su yawanci ma ba a gane su sosai
misali
kamar akwai abin da muke kira Meniere's disease duk da ba ta da yawa a yara amma wasu yaran sukan iya samu inda yaro ba zai iya gaya muke yana jiri ba sai dai ke ki lura a matsayinki na mahaifiya ba zai iya gaya muke yana jiri ba amma yakan kama su ki ga cewa su akwai kuma wanda in sun data su iya gaya muke suna jiran wasu zaki ga ba za a damu da su ba wadda kin ga yaro zai girma da wannan har girman sa tsufansa sai ya yi hankali sosai ya tara hankali zai ce ai shi ya daɗe yana yin jiri su wannan sashi ne daban wadda su kuma wasu daga cikin cututtukan da muka faɗa musamman ƙwayoyi na magani za su iya taɓa shi masu san saboda haka aka gina su guda biyu sai shi ne yadda za ki kalli kunne ga yadda yake faruwa tun ma yaro yana ƙarami har gina shin ma shi ma haka suke faruwa so yaro za ki iya ganin sa ya zo ko da rashin jin magana ko kuma a'a ga jiri duk da jinin za ki ga ba shi da yawa a yara
jinin ruwa to rashin ƙarfi ne a takaice
a rashin dai tsayuwa daidaita jikinka kana tsaye sai ka ji hajijiya
kuma hajijiya mutane za su dinga gani kamar
to ai shi ne wani yaron za ki ga kana zaune da shi kansa yana haka ko kuma ki ga ido ana iya ganewa haka ko ido ki ga yana dan kaɗawa because haka yake idan bai iya tsayuwa ba ko a kwance yake ta kama shi a ido ne zai kaɗa saboda shi ne zai dinga tunani za ta gaya ƙwaƙwalwa kamar gari yana juyawa ne ko wani abu
to idan aka samu irin wannan matsala akwai magani
akwai wacce jijiyoyin cututtuka da kake gani akwai wanda muke magancewa inda suna da dama ba za a ce kaza ake yi misali shi wannan jirin tun da shi kunne dama an saba da shi da ruwa yan rashin jin magana ne za a iya ma cochlear implant ga wanda can abun na ciki ya baci abun da muke kira cochlear implant ne wani electrode ne wani
jijiya
a to ai kiran sa jijiya da wasu electrode shi ake muke zura a cikin kunna can cikin dodon kunnen ne akwai wani abu da ya kama da wanda ya kama da
wanda
ake cewa dodon kunnen kin san wadda Bahaushe yake faɗa shi ne abin da kake taɓa sunan sa timpanic membrane to amma a can ciki akwai abu da ya murɗa kamar dodon koɗi sunan shi cochlea. To shi muke zirawa shi wannan electrode din kamar harka ce ta wannan wutar lantarki misali na'ura ce amma zare ne na na'urar muka zira shi bishiyan wannan nan da yau tun dama ai take daukar ƙara kuma wannan iri ne ya danganta da yanayin ƙarar ko daga sama ne ko daga ƙasa to muka zira shi ya murda ya murda idan ƙarar ta je su wannan abin shi zai dauke shi sakon sai kai maka kwalwa so kin ga aka musu wannan wani kuma sai kin ga kawai na'ura za a sa masa ta ji daga waje ya ƙara masa ji
to anan zamu tsaya idan Allah ya kai mu mako na gaba za ku ji ƙarshen tattaunawar tasu game da yadda za a magance matsalolin ciwon kunne da jariri kan fuskanta da halin yanzu a madadin Dr. Muhammad Garzali Hashim da Baraka Bashir da Majulu Lagos Gresham da ta hada mana a shirin ni ce Aisha ta ce ku kasance cikin koshin lafiya
ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sai ka ba mu lahiya sarkin baiwa
madalla a gaida Aisha ta ce yanzu kuma sai ka dan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana ta hanyar email
ku za mu fara ne da sakon Dr. Injiniya Megero makere Kwantagora wanda ya ce salam BOA Hausa rashin tsaro sai ƙara karuwa yake a jihar Niger a ce da daddare masu garkuwa da mutane sun karya ma wani dan sa kai makoci na kafa da fatan Allah ya kawo mana dauki amin Salam BOA Hausa muna taya sabon sarkin zazzau Alhaji Ahmad Nuhu Bamalli muna karban sandar mulki bayan wanke shi da kotu ta yi da fatan Allah ya taya riko da ƙarshe muke fatan sarkin zai amfani da wannan damar wajen hada kan al'ummar zazzau da ma Kaduna baki daya sai sakon Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria wacce tace Salam BOA Hausa Allah ji kasuwan shugaban kasar Mali Amadu Tumani Ture na kira ga sauran shugabannin da ke rike da madafin ikon kasashen su su dauki mutuwar Amadu Tumani Ture a matsayin wani babban gargadi a gare su sai kuma sakon Abubakar Kawo Girgir wanda ya ce salam BOA Hausa hakika amfani da kalaman batsa da wasu masu tallan magungunan gargajiya ke ko kadan bai dace ba kuma abu ne da dade yana ciwa mutane tuwa kware a arewacin Najeriya saboda haka muna goyen baya kama duk wasu masu yin kalaman batsa a tallan magungunan su Assalamu alaikum BOA Hausa. Dan Allah ku bani dama a yau in kira ga waɗanda gwamnati ta dora ma alhakin raba tallafi ga 'yan Najeriya da su ji tsoron Allah wajen rubuta sunayen waɗanda za a ba tallafin. Domin yanzu haka masu uwa a gindin murhu ne kadai suke samun shiga cikin shirin domin wallahi wasu ma basu san ana yi ba. Musamman mutanen ƙauye waɗanda su suka fi kowa shiga matsala. Sako daga Lawisa Hassan Dogon Faci Batsari daga jihar Katsina. A ƙarshe sai sakon Usman Shitu Mahuta wanda ya ce samar da rigakafin cutar corona wani abun farin ciki ne da tsallan murna ganin irin yadda cutar ta gigita al'ummar duniya baki daya da fatan Allah ya sa wannan rigakafi za a samar da ita ga kowace ƙasa kamar yadda shugaba Buhari ya kira
to har yanzu dai ga Mahmud da labarai amma fa a takaice
zababban shugaban Amurka Joe Biden ya nada da daddan mai bashi shawara Ron Klain a matsayin shugaban ma'aikatan fadar White House a zamanin mulkin Barack Obama Klain shine shugaban ma'aikatan Biden a lokacin yana mukamin mataimakin shugaban kasa shine kuma jami'in da Obama ya nada a matsayin wanda ya jagoranci yaki da annobar Ebola a lokacin da ta barke a shekarar 2014 Klain ya kwatanta wannan nadi da aka masa a matsayin babbar karramawa a rayuwarsa Biden ya ci gaba da haduwa da masu ba shi shawara kan harkokin karban mulki waɗanda suka hada da ƙwararru dake da ilimi kan batutuwan da zai iya fuskanta a gwamnatinsa shi dai shugaba Donald Trump bai amince ya sha kai a zaben da aka yi a makon da ya gabata ba ya kuma shigar da ƙararraki da dama inda yake kalubalantar sakamakon zaben jihohin da aka kusa yin kankan
masu sauraro da haka muka kawo muku ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu yanzu ka a madadin shi Mahmud Lalo da ya tayar gabatarwa sai kuma Dan Brown da ya hada mana shirin ni Hadiza Kyari ke cewa mu huta gajiya sai mun hadu a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.